barkamu da kasancewa a wannan rana ta shida ne ga watan ku Safar shekara ta 1444 hijira da 5 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da 24 ga watan August shekara ta 2023 a lissafin Turawa zamu ci gaba da karatun mu na Riyadu Salihin muna darasi na hudu kenan insha Allah a wannan masallaci na sabuwar Jami'ar Bayero a cikin birnin Kano Najeriya idan ƴan uwa za su iya tunawa muna babi ne na farko babul ikhlas wa hidarin niyya da Imam An-Nawawi ya ka Allah ya masa rahama mun karanta hadisi na farko lokaci ya kure mana bamu iya kaiwa ga ainihin wato hadisi na ƙarshe ba sauran hadisai ba hadisin innamal a'malu binniyat mun yi bayani akan sa daidai gwargwado illa iyaka akwai abubuwan da ya kamata mu dauka a cikin hadisan ko a cikin hadisin kamar haka na farko dai yana nuna mana duk aikin da musulmi zai yi ya kamata ya sa niyya wannan aikin maksuda ne lidatiha kaman aikin da mai zaman kansa ne kamar sallah duk wanda yayi sallah bai yi niyya ba bai da sallah kamar azumi duk wanda yayi azumi ba tare da niyya ba yayi ni da yunwa kawai sai bayan magariba mun ci kai ai ina gama gwandan a ce ma azumi nayi a'a Allah bai zai baka niyya ba ba zai baka lada ba tunda baka yi niyya ba haka in ka dauki wani abu ka bawa wani in baka kudurta niyyar mai ka bashi kyauta ne ko sadaka ba shi ma dai in Allah yana bada lada baya bada aiki baya bada ladan aikin da aka yi shi babu niyya da haka wajibi ne duk abinda mutum zai yi yayi niyya tsarki ma sai ka yi niyya ikhlasi da ake magana yin abu dan Allah ba a taba yin abu dan Allah ba tare da kyakkyawan niyya ba idan ka ji an ce wani yayi abu saboda Allah to niyyarsa ce zuciyar ce take da kyau babu wani sabani tsakanin malamai dangane da wannan magana abu na biyu ita niyya a zuciya ake yin ta jama'a an-niyyatu mahalluhal qalb niyya ba furta ta ake yi ba dunal lisan wannan bittifaqil ulama tare da ittifaki na malamai gaba daya ba a furta niyya da ainihin wato harshe a cikin zuciya ne dan daman kaya ne na zuciya ka kudurta zaka aikata kaza ka kudurta zaka aikata kaza ba sai ka fito ka ce ka furta da bakinka ba shi yasa malamai suka ce at-talaffuzu bin-niyyati bid'a lafazi da niyya mutum zai yi wani abu ya lafasta niyya din to wannan bid'a ne kamar misali mutum zai yi azumi sai ya ce ya daga hannu ya ce nawaitu siyam na yi niyyar yin azumi da lafazi bid'a ne ko za ka yi sallar magariba kamar yadda wasu suke sai mutum ya daga hannu Allahumma inni nawaitu salatul maghribi iktida'an bil imami bid'atun ba a lafasta niyya ba a lafasta niyya a cikin zuciya ne to ya za a yi niyyar sallah abin da ya kamata ka fahimta ita sallah fa tun daga fara alwalaka ka kulla niyyar sallah tafowanka daga makaranta ko daga gida zaka zo masallaci ai niyyarka ta sallah ta kullu saboda inda wani zai tambaye ka ina zaka je sai ka ce masallaci me zaka yi sallah to ai niyyar ta kullu da haka wannan kabbara harama da ake yi kawai ana daga hannun ne a halarto in ka daga hannu Allahu akbar ana so me ka halarto ka ji cewa yanzu isha'i zan ka halarto ka ji cewa yanzu magariba zan kuma dama idan liman zaka bi ai ka san liman zaka bi tunda a cikin jami'i kake in kai kai dai ne ma ka riga ka sani da haka maganar mutum zai ta da sallah kaga yana daga hannu yana haka yana lafaz saniya wannan la yajuzu haka ta aikin haji da umra da wasu suna kuskurewa su ce ana iya lafaz saniya a talbiya ne ake lafaz tata amma kullun niyyar aikin haji da umra a cikin zuciya ne ina fata ana fahimta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yayi rubutu mai kyau akan wannan da bayani dangane da wato kudurcen dan adam da yaya kamata yayi littafi ne mai kyau kwarai akwai littafin Ad-Durrul Mudhi Al-Mudhiya fi Ahkam Al-Ikhlas wa An-Niyya na Salim Ibn Aid Al-Hilali Al-Majri Sheikh Nasir bin Albani shi ma yana da kyau ya kawo wannan bayanai kwarai da gaske sannan kuma dukkan wani aiki mai kyau to ba a ce da wannan aikin aiki ne mai kyau sai in yana da niyya mai kyau an-niyyatu salihah bil a'malus salihah duk wani aiki mai kyau ana ce da shi mai kyau ne idan niyyar mai aikin tana da kyau haka kuma duk kyawun niyyar mutum ku gane wannan duk kyawun niyyar mutum ba ta mayar da aikin da yake na barna ne shi kuma ya zama mai kyau yanzu ba an ce mutum ya kyautata niyya ba duk abin da zaka yi kai kyakkyawan niyya to an yarda sai kai niyya mai kyau kana son kai wannan abin dan Allah kuma sai waye gari wannan abin da kake yi bid'a ne kai da kyakkyawan niyya kai amma kuma wannan abun bid'a ne me bid'a ba annabi yace ayi ba me bid'a baya cikin shari'a me bid'a kirkiraren abu ne to dukkan niyyar mutum to wannan niyyar taka kyawunta bai mai da wannan aiki naka ya zama karbabbe a wajen Allah tabaaraka wa ta'ala an-niyyatul hasana la taj'alul munkara ma'rufan kyakkyawan niyya ba ta mai da munkari ya zama kyakkyawan abu ko kuma ta mai da albid'atu sunna kyakkyawan niyya ta mayar da bid'a ta zama sunna ba zai taba yiwuwa ba dan haka komin kyan niyyarka sai in wannan aikin da zaka yi shari'a ta yarda da shi kuma ta so shi ai kuma ta amince dai kaman wani yayi kyakkyawan niyya sai ya ce bari yaje ya kashe wani me yasa wallahi da kyakkyawan niyya saboda ya damu mutane ne bari in kashe shi kaga kisan kai bai da kyau shari'a ta hana kisan kai to ya zaka yi kyakkyawan niyya ha ka ba ni sunan shi kuma ka aikata munkari kawo mutum yace kai bari ya kyakkyawan niyya yaje ya sha taba me yasa wallahi niyyarsa tana da kyau yana so ya bawa jikinsa abin da yake so ne an-niyyatul hasana la taj'alu al-munkar ma'rufan kyawun niyyar mutum ba zai taba mayar da munkari ya zama wato wai abu ne mai kyau wanda ake so ba Allah ya sa ana ganewa to wannan shine kadan daga cikin abubuwan da ya kamata mu tsantsanta a cikin ainihin wato wannan hadisi kuma abu na ƙarshe shine duk wanda yake so ya je ya tarar da Allah a kiyama akan ayyukan da yayi Allah ya bashi lada akan aikin da yayi to ya kamata yayi kokari ya tabbatar wannan aikin fa yayi shi ne dan Allah din nan da shi yake ba da lada duk abin da ake yin sa dan Allah sai dan adam ya juya masa niyya yayi shi dan adam ko abin da ake yin sa dan lahira sai shi ya canja ya mai da shi dan duniya to kaga niyyar ta canja to Allah baya ba da lada akan wannan aiki da ba a yi shi da kyakkyawan niyya ba malam yace wa an ummul mu'minina ummi abdullahi aisha ta radiyallahu anha qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshun al-ka'bah fa idha kanu bi bayda'a min al-ard يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه هذا لفظ البخاري وأن حديث إمام البخاري رويتوشي حكى إمام مسلم دفس رويتوشي حديثي ني إنغانتشي باب قراء كنسا من ذالا نيكي بعد لاباري كما يدما تصنع عائشة أم المؤمنين والمؤمني ترويتو أنا تشيد ما تن أنب أمهات المؤمنين سبو دعال الله نيتشيد الشي وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أزواجه ما تن أنبي أمهاتهم كما إياه سكيغا مؤمني wannan dalilin yasa Allah ya haramta a auri matan annabi saboda ai mutum bai zai auri uwarsa ba wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada Allah ya faɗa a cikin alqurani kada ku yadda ku auri matan annabi bayan annabi har abada ko sahabbai ko tabi'ai ko ma waye annabi duk matar da annabi ya aure ta to wani bai zai je ya aure ta ba matukar matarsa ce ya tare da ita kamar yadda ba zai taba yiwa mutun ya auri mahaifiyarsa ba kai bai zai ma yiwa ya auri matar babansa ba to kuma ana ce da su ummahatul mu'minina saboda ganin girman su kamar iyaye duk dan arziki duk dan kirki duk dan kwarai to yana ganin mutuncin uwarsa to ba sai an maka wa'azi an ce kaga mutuncin matan annabi bai haka ne yawa duk mata in dai ta tabbata matar annabi ne in dai musulmi ne na kwarai in dai musulmin kwarai ne to yana ganin mutuncin matar annabi kamar yadda ko fiye da yadda yake ganin mutuncin mahaifiyarsa to wannan shine sirrin da yasa aka ce matan annabi sallallahu alaihi wa sallama iyaye ne amma fa ga mu'minai sai dai wani kuma yace shi ba uwarsa bace kamar yadda wasu suke zagin Aisha su ce su ba uwarsu bace ba su zage ta ce su ba uwarsu bane ba to kaga tunda kai ba uwarka bace ba to ita ai uwar mu'minai ne kenan kai ba mu'mini bane dan haka wannan shine fiqihun cewa wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi fa iyaye ne ga mu'minai kuma hakan sahabbai suka dauke su bayan manzon Allah ya bar duniya aka mutunta su aka ci gaba da ciyar da su da shayar da su da baitul mali duk shugaban da yake mulki to yana ware wani abu ana ciyar da matan annabi da shi ma ake daukan su akai su aikin haji ai musu hidima kuma ana rike su a matsayin iyaye in an yi abu ba daidai ba suna fada a matsayin su na iyaye kuma suka karbi girman su kuma Allah ya ba su girman a duniya gaba daya so duk mutanen kirki suna girman matan annabi to shi yasa aka ce ummul mu'minina Aisha ummu Abdullahi Allah ya yarda da ita ita nana Aisha annabi ya aure ta tana da shekara 6 aka daura aure ta tare a gidansa tana da shekara 9 6 bayan shekaru ta kai shekara 9 chip chip a duniya sai ta tare a gidan shi a riwaya aka ce ta tare tana yarinya karama ita kuma nana Aisha Allah ne tura wa annabi hotanta a mafarki mala'ika ya nuna masa ita ga ta a cikin zanin goyo aka ce wannan hadihi zaujatuka wannan matarka ce a duniya da lahira gaba daya bayan ya farka kuma ya gane cewa yar gidan Abubakar ne da haka shi ya aure ta kuma bata taba auren wani bayan shi ba annabi ya bar duniya nana Aisha tana da shekara 18 chip chip ko 19 kwata kwata shekara 18 kaga tana cin yarintarta kuma bata taba haihuwa ba ka duba duk kaunar da annabi yau nana Aisha duk shekaran da suka yi Allah bai kaddara masa haihuwa ba kuma budurwa ya aure ta wannan kuma wani tsari ne na Allah tabaraka wa ta'ala yanda ya ga dama yake tsara abin sa kuma la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun ba a tambayan Allah dan me yanzu ka duba shekara 9 fa ya tare a gidanta tai 10 tai 11 tai 12 har shekara 18 kokari bata taba yi ba kuma ba a damu ba haka Allah ya riga ya kaddara har ta koma ga duniya na ga lahira na Aisha ba ta da wannan Ummu Abdullahi ma da ake faɗa Abdullahi bin Zubair ne dan gidan na Asma'u ne dan gidan yar dan yar uwarta ne tai alkunya da shi wannan shi kuma zai nuna mana hakuri a rayuwa duk abin da Allah ya zaba ma kawai ka dauke shi a matsayin kaddara ne haka Allah ya so kuma tukila yana nufin wani alheri ne a tattare da kai kamar misalin Allah ya ba wa mutane ido kowa yana gani kai kuma sai ya barka makaho baka gani kai hakuri karka dauka Allah ya tsane ka ne baya son ka ne a'a wannan makantar ita ce alheri gare ka dan duk duniya ba mai son ka irin Allah Allah ya ba wa dan uwanka kaza 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 kai kuma ya barka ga kanan kana cin wani yanayi haka Allah ga dama ya tsara kamar yadda Allah yake ba wa da arziki da dukiya sama da ubansa tun kafin a haife shi tun kafin wata ila haife uwarsa ma ubansa yake neman kuɗi amma uban ya gama neman kuɗin sa har ya haife shi har ya girma uban bai yi kuɗi ba shi kuma ɗan yana zuwa duk abin da ya taba sai ya zama kuɗi haka Allah ya ga dama kamar yadda Allah yake mai da ɗa ya zama sarki uba ya zama talaka kuma ya jefa da kuma ya gaishe da sarkin haka Allah ya ga dama yake ba a damuwa akan tsarin Allah tabaraka wa ta'ala to wata rana manzon Allah yake ce da ita yakzu jayshunil ka'aba akwai lokacin da za a zo duniya wasu mutane za su zo su yaƙi ɗakin ka'aba wata runduna su ne jaysh an gane ku za su zo su yaƙi ɗakin ka'aba su waye wannan rundunar malamai suna cewa runduna ce da ta zo don ta yaƙi mahadi lokacin da shi mahadi ɗin ya zo yana neman tsari da ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala bu'isat liqitalil mahdi indama yu'awwidhu bil bait su waɗannan mutane a cikin wannan al'umman ne ba wai wasu bane kamar yadda ya zo a cikin riwayar Imamu Muslim akwai waɗanda suke cewa ai masu zuwa ɗakin Ka'aba rusa ɗakin Ka'aba ɗin nan ne ba su bane ba masu zuwa ɗakin Ka'aba su rusa shi wannan waɗannan Habashawa ne to ba su bane wannan hadisin ake nufi ina fata ana fahimta to Annabi da yana bada labari Allah zai kawo lokacin da wasu za su zo su yaki ɗakin Ka'aba saurin idan su zai kai ga za su yaki ɗakin Ka'aba fa idza kanu bi bayda'a min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirih idan sun zo daidai wani wuri da ake da shi ake ce da shi bayda kalmar bayda wani wuri ne flat wuri haka wurin da yake babu duwatsu ba rami ba kwazazzabo shine bayda kamar yadda yazo a wata riwaya ta Imam Muslim an ce bi bayda'il madina haka aka faɗa a cikin ruwayar wurin sananne ne shi bayda din wani wuri ne tsakanin Makka da Madina suna zuwa daidai wannan gurin Allah tabaraka wa ta'ala zai sa a kisfar da su ba za su samu daman tinkarin ɗakin Ka'aba ba fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard khis al-kalmar kisbarwa nitsarwa wa minhum man khasafna bihi al-ard a tsaga kasa a nitsar da su gaba daya Allah yace zai halakar da su annabi yace Allah yayi alƙawarin sai ya halakar da su daga farkon su har na ƙarshen su sai ta ce ya rasulullah to me laifin a ce da na farkon su da na ƙarshen su har wanda basu ji ba basu gani ba kenan kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim ta yaya za a kisfe ta yaya za a nitsar da ta yaya za a halakar da na farkon su da na ƙarshen su wa fihim aswaquhum alhali akwai kasuwannin su in mun dauki wannan fasara ko aswaquhum akwai mabiya talakawan su wanda ba su san hawa ba su san sauka ba wa man laysa minhum wanda ba sa cikin wanda suka yi niyyar su zo su yaki ɗakin Ka'aba yaya za a ce Allah zai halakar da su da wanda ya ji da wanda bai ji ba da wanda ya gani da wanda bai gani ba da mai wannan niyyar da wanda bai da wannan niyyar annabi ya ce ke yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim na gaya miki sai an nitsar da sai an halakar da na farkon su da na ƙarshen su din summa yub'asuna ala niyyatihim amma a kiyama idan Allah ya zo zai tashi kowa ne akan niyyarsa wanda ba niyyarsa bane ya yaki ɗakin Ka'aba to Allah ba zai masa komai ba sai ya fitar da shi sai ya sa shi a gidan aljanna wanda kuma niyyarsa ne ya yaki ɗakin Ka'aba din to shi kuma Allah tabaraka wataala zai halakar da shi hadisin bukhari ne da muslim suka ruwaito shi to cikin abubuwan da zamu karu kalmar aswaq malamai suka ce aswaq wasu suka ce kasuwanni na'am kasuwanni taron kasuwa in mun dauki wannan fasara kaga akwai wanda bai san hawa ba bai san sauka ba kawai sai dai ji an kashe shi to wasu malaman hadisi suka ce gaskiya kuskuren masu riwaya ne kwata-kwata a cikin hadisin ma babu kalmar kasuwa kuskure ne na masu riwaya dan duk wuraren da shari'a ta ce za a kisfar to banda kasuwa a ciki yawa amma dai ana nufin mabiya wanda suke mabiya su ake nufi wanda ba masu hukunci ba wanda ba masu mulki ba suka kenan su ne aswaqun aswaq jam'i ne na suka kenan mahallin shahid yub'asuna ala niyatihim daga kabarin su Allah zai tashe su akan niyoyinsu wa yuhasabuna ala maqasidihim sai ai musu hisabi akan wato manufofin su fa yujazuna bi wato hasabiha sai ai musu hisabi a bisa gurgurdan niyyansu sai a bambance tsakanin wanda aka yi mai tilas da wanda yana so da mun yazo da sauransu wannan sai yake nuna maka cewa idan Allah ya kaddara wani abu na mutuwa ya faru kamar misalin wani ya je wucewa ta wurin da ake shan giya Allah kiyaye sai aka tada bomb kawai duk suka mutu aka zo binnewa aka hada da shi dan giyan da shi musulmin kwarai da wanda ba ya shan giya to karin wani ya zo ya ce ai wani yayi asara ya shiga uku a cikin yan giya ya mutu yub'asuna ala niyatihim watakila wucewa ya zo watakila gyaran wuta ya je a wani shago watakila wani ne ya kira shi zai karbi sako watakila dan haka dan mutun ya mutu a cikin mutanen banza in dai ba ya je da niyyar yin aikin banza bane to wannan abun ba zai tasiri a kansa ba a kiyama idan Allah ya tashi shi a kabarin shi saboda wannan hadisin yub'asuna ala niyatihim zai iya yiwa mutum ya shiga cikin motar mutane waɗanda ƴan shaye-shaye ne ko barayi ko ƴan fashi bai sani ba a je duk a bude musu wuta watakila jami'an tsaron su biyo su shi bai san cewa motar ƴan fashi ya shiga ba a je a bude musu wuta duk a harbe su gaba daya kar wani ya ce ai tunda aka kashe shi da ƴan fashi to shi ma dai zai tashi ne da ƴan fashi a'a yub'asuna ala niyatihim ai bai sani ba kuma ba niyyar sai zai wannan fashin ba kenan zai iya yiwa mutum ya fada cikin wani yanayi ya haɗu da mutanen banza a wajen mutuwarsa to abinda Allah yake dubawa niyya kuma zaka iya ganin wani mutum kana ganin sa ganin banza ka rena shi baka dauka dan adam ne na kwarai ba amma abinda Allah yake dubawa fa niyya abinda Allah yake dubawa niyya Allah bai zai kama mutum da abinda ba niyyar shi ba musamman idan ya je wannan gurin ba wai da niyyar ya aikata wannan barna din ba da haka ƴan uwa abinda hadisin ne yake nuna mana kyautata zato wa ƴan uwanmu a kyautata zato wa dan uwa kuma duk mutumin da baka san meye karshen sa ba to kada kai hukunci a kan shi ba mamaki yanzu wani ya je wata ƙasa ta kafirai ko wata lardi ko wani jiha na kafirai a can yake kasuwanci yake mu'amala amma wallahi sallar dare ba ta wuce shi sallar darensa ba ta wuce shi azumin sa na nafila baya ainihin wato baya wuce shi sadaka aikin kwarai amma kuma yana cikin mutanen banza to kada wani ya ce ai dan ya mutu a wannan garin ko ya aikata kaza ba ni sunan shi ai shi mutumin banza ne a'a watakila larura ce ta ajiye shi a wurin Allah sa yan uwa suna ganewa daga cikin abin da hadisin yake koya mana yana nuna mana muhimmanci at-taba'udu an ahli adh-dhulmi wa at-tahdhir min mujalasatihim wa mujalasati al-bugha an so musulmi ne nisanci az-zalimi duk inda az-zalimi yake duk mabarnaci to karka yadda ka zauna inda yake ka nisanci shi saboda kar a zo ukubar da za a yi masa kai ma ta shafe ka duk inda ka san wuri ne na ta'adi, duk inda ka san wuri ne na saban Allah, duk inda ka san wuri ne da Allah yake fushi da masu aikata irin wannan ɗabi'ar, to kai kokari ka nesanta kanka da zama a cikin su ko mu'amala da su iya daidai gurgurdo sai dai illa rura, amma ba wai a zabin ka kaje kana zama cikin mutanen banza ba, dan kuwa zai iya faruwa masifar da ta shafe su ta shafe ka ko da ba mutuwa bane ba, azabar duniya. Yanzu da yawa lokacin da aka yi rikici a ƙasar nan na Boko Haram, rikici na ƴan ta'adda, rikici akan kaza, akwai waɗanda ba su san hawa ba su san sauka ba, amma duk an kashe su mallam. Ka san me ya jawo? Wala Allah suna abokantaka da wasu masu wannan ɗabi'ar, ko kuma sun zauna, akwai wanda shi zuwa ya yi ma bai ma sani ba, kurin ya je ya zauna a majalisun da suke zama dandalinsu, an ji an yi wata ɓarna aka kawo samami, su duk da suka san cewa za a kawo samaman duk suka gudu, shi kuma ya zo ya zauna yana jiran abokanan hira, shi hira ta kawo shi, da haka da aka zo aka kama shi ba irin bin da ba a yi ba, daga ƙarshe har bai shafe, kuma kowa ya yarda cewa mutumin kirki ne. Daka a mu'amala da mutumin banza zai iya jawo maka masifa a nan duniya ka sha wahala, amma a kiyama yub'atsuna ala niyyatihim, za a tashe ka akan niyyarka. Harkar kasuwanci, duk wanda ya san wane wane bai da hali mai kyau, yana da ɗabi'a mara kyau, to kar kai mu'amala da shi, ka nesanta kanka da shi, saboda in har kana mu'amala da shi to tabbas wata masifar idan ta shafe shi sai an zo an hada da kai ta wajen bincike, kuma ba lalle ka iya fitar da kanka ba. Wallahi mallam, akwai mutanen da a yau suna cikin gidajen kurkuku, wasu suna kiri-kiri, wasu an daure su sun zama lifers, amma wallahi ba laifin su bane, kawai an same su da me, da mutanen banza. Wani kaya ya je ya saya, ashe kayan sata ne, an yi wata muguwar sata, ana bincike ana bincike ana bincike, shi kuma dan kasuwa ne mai neman riba, yaga kaya mai sauki ya je ya saya, tunda ya saya wannan kayan aka je aka rufe shi, ai yanzu ba san ina yake ba. To shi yasa taka tsantsan da gane waye ne wani kafin ne mu'amala da shi, yana da muhimmanci ko da kana da kyakkyawan niyya din, in an kashe ka tabbas za Allah zai tashe ka akan kyakkyawan niyyanka, amma kuma a nan duniya alal akalli ka jefa iyalinka cikin wahala, kana dan kasuwarka, kana dan mu'amalarka, kana dan makarantarka, kana dan harkarka, ka je ka shiga alaka da mutanen banza ko wasu criminal masu abubuwa marasa kyau, ka je kake abokantaka da su ko kake zama tare da su, alƙalli ka jefa iyalinka cikin tasko, ka jefa babbanka cikin damuwa, kana yaronka karami matashi, kana da sauran shekaru wataƙila ka shekara 40 nan gaba 50 da ku za a dama duniyar da ku za a yi kaza, ka jawo kanka bala'in da wala Allah ka kare rayuwarka gaba ɗaya a kurkuku za ka yi. Mallam ka san akwai wanda zai shekara sama da shekara 50 a kurkuku, 50 akwai su, ko a zo yafewa ma ba za a hada da kai ba. To kar mutum ya je ya shiga cikin matsala, a kula da kyau, kuma duk hanyoyin da mutum zai bi ya kare kansa daga fadawa cikin matsala ka yi kokari ka kiyaye. Ba a so musulmi ya zama dolo, ba a so musulmi ya zama gaja, ba a so musulmi ya zama bai da basira, ba daidai ba ne. Ya kamata a yi kokari a kiyaye. Allah ganar da mu, Allah kuma ya tsare mu dukkan abin da zai dame mu. Da haka ba a son zama da mutanen banza, ba a son zama da masu sabo, ba a son zama da ƴan ta'adda, ba a son kuma alaka da su. Yanzu wani zaka ga harkar kasuwanci ya san wani ɗan ta'adda ne, ya san wani criminal ne, amma zai bashi kuɗi masu tsoka wajen kawo masa kaya, kayan da ana sayar da shi bai fi 200,000 ba, kai an siye shi naira 750,000, ka je ka kai, to ranar da aka cifke ka kuma zancen ka ya ƙare, wannan ribar da kai ta ci sai an kashe ta gaba ɗaya baka iya fitowa ba. Da haka mu kula kwaɗayi da neman duniya da zarmewa, kar ya je ya samu mu je mu jefa kanmu cikin matsaloli da ainihin wato tashin hankali. Sunan ka fa idan yayi tsaye da na criminal, wallahi ko a airport in aka cafke ka kafin ka fita, wallahi tallahi zaka sha wahala. Wani tafiya ya gama hada kayansa da komai, mutumin arziki mutumin kirki, an zo airport kawai sai DSS suka tsaye da shi, sai immigration sai aka tsaye da shi, ana duba passport ana duba shi ana duba suna,
sunan ne fa yaso yayi iri dai ba iri dai bane amma yayi kama wallahi yana kallon jirgin ne ya tashi yace jama'a ina da bukin dina da komai suka ce ba inda zaka je kai kokari ma Allah ya sa ka fitar da wannan malam mutumin nan aka neme shi aka rasa sai da suka debi watanni suka tabbatar an ya ba shi din bane sannan duk harkar da ya shirya zai je ta riga ta rushe masa gaba daya haka wannan bai san hawa bai san sauka ba haka ya kamata ya kokari a kiyaye sannan ba a san taimakon sabo hadisin yana nuna mana kada mutum ya shiga cikin rububi ya taimaki masu barna a ai kaga an nuna cewa za a kisfar da na farkon su da na ƙarshen su wanda suka yi zamani a lokacin ma da wanda suke tare da su a wannan lardin duk an halakar da su to kaga ya za kai ka je ka shiga cikin mutanen banza kai tarayya da su ka je ka shiga cikin yan waiwai kai baka shin waiwai ka shiga cikin yan neman mata kuma kai ba mata kake nema ba ka shiga cikin barayi da kai ake suke hira su na sata kace kai baka sata me ya kai ka zama da su ai duk wanda kaga ba na kwarai bane to ya kamata ka ainihin wato nisance shi sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari da gaibu me gaibu abinda Allah ya nuna masa ai wanda abin bai faru a zamanin sa ba wannan yana cikin masailul iman allati yajibu i'tiqaduha wanda ya zama dole dole ne mu i'tiqadi mu kudiri da shi sannan Aisha ta yi magana anan cikin hadisin cewa ya za a samu qul azab ala man la iradata lahu fil qitali yaya za a yi azaba ga wanda shi bai yi niyyar ya yaƙi dakin Ka'aba din ba yaya za a yi haka an samu maganganun malamai kwarai dangane da sharhin wannan hadisi amma abinda malamai suke cewa ai sunnar Allah ne idan ya zo saukar da azaba yana saukar da ita gaba ɗaya ne sau da yawa in Allah ya zo saukar da uquba gaba ɗaya yake saukarwa shi yasa Qur'ani ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku kiyayi fitinar da idan ta zo sauka ba wanda suka yi zalunci kadai a cikin ku za ta shafa ba idan ja'a albala'u ya ummu salih wa talih idan bala'i ya zo yana gamewa da mutanen kirki da na banza da ka kuji tsoron laifi ku masu laifi yan tsirari da za ku jawo fushin Allah da in ya saukar da azaba za ta shafi kowa kaga fitina ce la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ba za ta shafi wanda suke zalunci kadai a cikin ku ba zai gama kowa da kowa amma summa yub'asuna ala niyyatihim a kiyama kuma Allah zai tashi mutane a bisa me a bisa niyoyinsu wannan yana nuna mana hadarin yan tsirari a cikin musulun kabarna su rinka ta'adi wani ya je ya jawo wani yanzu duk inda ka ji kunci a rayuwa ko ka ji wata azaba a rayuwa ko ka ji wata wahala a rayuwa wallahi wasu ne suka jawo wasu abubuwan da Allah yake fushi da mutane tsadar rayuwa rashin albarkar kudin kashewa duka wannan rashin albarkar ruwan sama itazuba ita ta'adi amma daga ƙarshe a zo a girbi amfanin da bai kai ya kawo ba ko ayi ruwan da farko yayyawa ƙarshen damanar kuma sai Allah ya rike ruwan duk amfani ya yaushe ya kone ko kuma ayi ruwan a wani bangare a kasar ai ta ruwa har ya yawa wani gurin kuma amfani ya rinka konewa kamar yadda a yanzu din nan yanzu kun ga dai muna cikin ruwa kun ga yau an yi ruwa ko to wallahi ko awa ɗaya ba za ka yi ba a nan jihar Kano akwai dajikan da wallahi yanzu haka amfani konewa yake dazun nan wani mutumin kauye kina yace malam ana ta ruwa a birni mu kuma ba ruwa Masara tana yaushi ta daga ta fara fidda kai amma wallahi tana bushewa kaga dawa dubu guda mana ne yanzu kaga ana cewa August amma wallahi Allah ya rike ruwan wani gurin kuma yana nan ana ta tsoratar mutane jiha kaza za a yi ambaliyar ruwa ruwan an sake shi yayi yawa duka irin wannan abubuwan da suke faruwa kaga ana ruwa a nan BUK New Side ka je Mandauri ba a yi kaga ana ta duk wannan fa yana da alaka ha da irin ɗabi'u da halayen da muke da shi marasa kyau Allah yake da rabamu akan abubuwa kuma matukar damanar mutane ba ta yi kyau ba to akwai wahala yanzu kowa na kukan tsada haka ne ko lalle rayuwa ta yi tsada yaro karami ma ya san rayuwa ta yi tsada to bayan tsadar rayuwar nan kuma a zo a wayi gari da mana kuma ta ikin ina mutane za su yi
wani babban mutum yace malam ina baka shawara nace to yalla bai yace wallahi duk inda ka samu 50,000 ka je ka ware 20,000 ka sai abinci ka ajiye a gidanka yace kaga Najeriya nan inda ta tunkara Allah ne barwa kansa ne wallahi je babban mutum ne nace Allah yalla bai yace wallahi malam kuma duk masoyin ka gaya mana nace ni ma zan faɗa a karatu muna da fatan alheri yace duk wanda ya samu dama ya samu hali ya tanadi abin da zai ci saboda ana ta kukan ba a jin kukan kuma abubuwa fallewa suke ba a madamuwa wanda yake cikin wadata yana da abin da zai yi wanda kuma me yake cikin talauci shi yake fama yau abin hawa ya gagari mutum abin hawa wani babban mutum malam yazo yaje yan kura da rigar sa malam da shadda ya sha shadda malam ya shiga motar haya wani ya dan zungure shi ce kai ka kalle ni da kyau fa yau ce ta kawo ni nan gurin kar ka dauka ko kaza ne yace wallahi mota ta uku a garin nan amma na buga misali da in hawo mota ta in zuba man 50,000-40,000 da kaza ta kai ni ta dawo an dade zan kashe wajen 90,000 to gwanda in hawo motar haya da zan kashe naira 6,000-7,000 inje in dawo shi yasa na ajiye motar kar ka dauka talauci ne kawo ni nan wallahi ina da mota yace kuma garin da zan je ina da mota a gidan gona na ina da kaza amma can din ma ba zan hawo ba a daidai sahu zan rinka hawa saboda canjin rayuwa ka duba yau abin da yafi karfin mutane abin da kafi karfin shi yafi karfin ka wani dan sai da mota yake ce yace malam wallahi yanzu kasuwar mota tana nan ana ta diban manya-manyan motoci masu shan mai ana gwajin su araha ba a masaya ko a nan gurin wallahi akwai mutanen da sun ajiye motar su ta hawa suna hawa babur sun sai babur suna hawa sun kwammace su hawa babur wace irin rayuwa ce wannan to ban yi maka maganar abinci ba yanzu mutane fafur din su in dai mutum ya tsire ya samu abin da zai ci da rana da yamma to alhamdulillahi wata mata aka samu cikin makota malam ta je ta saci tuwo yanzu a kasan nan a arewa a ce wai mace ta saci tuwo wallahi tuwo ta sata magariba ta yi ta ji kanshin tuwo yana bugawa ta ji miya tana bugawa sai ta suri bokitin ta bokiti na ɗiban ruwa tana zuwa ta faki matan ta shiga sallah mai tuwon ta ɗauki tukunyar gaba ɗaya ta kife ta a cikin bokitin ta ɗauko tukunyar miyar ita ma ta kife ta ja bokiti ta yi gaba hayya hayya kayya kayya aka bi ta sai gashi ta ɗaure fuskarta ana duba sai ga shi matar makoci ce me ya faru ta ce wallahi yau mun kusa sati ba mu ɗora ba a gidan nan yunwa ta ishe mu ni ba ƙwarauniya ba ce wallahi yau ta sa ba yanda zai tuwo mutum ya saci tuwo idan ana bayani irin halinan da ake ciki wanda ba su san matsa wato wanda ba su da alaka da talakawa ko ba su kusa da talakawa ba su sani ba abinda bai kai ya kawo ba ya fi ƙarfinka fasad ya yi yawa barna ta yi yawa ana sabawa Allah ba a tunanin cewa Allah yana iya hukuba idan Allah ya ga dama kafin ya maka hukubar sa a lahira zai iya sa maka dan adam ya ta gana maka azaba kai ta kuka kuma zai ji kukanka ba dan adam kadai zai iya gasa kai mai da kai ka dau sai ci wallahi to wannan dai yana cikin wata fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wani yayi sallah wani ya ci halal wani yayi kasuwancin sa na halal bai cuci kowa ba bai zalunci kowa ba amma an jawo mai bala'i an jawo masa bala'i me ya faru wasu ne da suke da laifi Allah yake yin fushi in ya saukar da bala'i sai ya shafi kowa yanzu tsada akwai wanda bata shafa ba ba wanda bata shafa ba kaza akwai wanda kaza tafiya yanzu ta gagari mutane in ka bi titunan kasar nan wallahi wani gurin zaka dauka kamar fashi ake a hanya a'a ba a hawa motar ne yanzu sai da larura duk wanda ka ganshi a tasha ko ya buga motar sa ya zuba mai to larura ta fitar da shi kawai yanzu har ta ga ya dauran aure ayi mota 20 a tafi wa zai ba yi an ga su ba amma fara gasuwa ba tukunna Allah kiyaye mu da haka yan uwa mu koma ga Allah duk abinda kuka ga ya same mu to mu koma mu dai Allah ya ce mana fafirru ila Allah
ku koma ku gudu ku gudu ku gudu ku tafi zuwa ga Allah inni lakum minhu nadirun mubin lalle ni mai gargadi ne a gare ku dangane da ubangijin ku tabaraka wa ta'ala to anan gurin sai malamai suka ce eh sunnar Allah ne in yazo saukar da azaba yakan saukar da wanda ya shafa da wanda bai shafa ba amma a kiyama Allah yana bambancewa ainihin wato mai niyya mai kyau da mummuna da mai mummunan niyya ya tabbata a cikin ayoyi na hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hukunci na ubangiji tabaraka wa ta'ala fa laula kana min al-qurun min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum Allah ce wattaba alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimina wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahliha muslihun kaga a wannan ayar ta cikin suratu hud Allah ya kwadaitar ya kamata a samu wasu kadan qulubaqiyya a cikin ku wadanda yanhauna 'anil fasadi fil ardi suna hana ayi barna Allah yana son a samu masu hana ayi barna kada a bari ayi zalunci kada a bari a saba wa Allah duk abin da zai kawo fushin Allah daga gwamnati har zuwa talakawa in dai wannan abin Allah baya son sa to kada mai mulki ya ce shi ba shari'ar musulunci yake yi ba da haka zai bari a jiharsa ko zai bari a kasarsa ko zai bari a lardinsa ko zai bari a gundumarsa a aikata abinda zai fusata Allah idan Allah yayi fushi kuma to bala'in zai zo ya shafi kowa ne da kowa ulubu qiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard astamu wasu wanda za su yi hani akan ainihin fasadi a bayan kasa Allah ya ce sai kadan mimman anjayna minhu daga wanda muka kubutar daga ciki kaga nan Allah yana nuna mana muhimmancin samar da masu hana barna a cikin al'umma kuntum khaira umma khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf ku ne mafiya alkhairi a cikin al'umma da Allah ya fitar da ku sifofinku na kwarai kuna umarni da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkari kuna hani akan munkari duk shugaba a ma'aikata duk abin da yake munkari ne mummuna abu Allah baya so to yayi kokari kar ya bari ayi a lokacin mulkin sa koda bai fito directly ba to yayi kokarin da zai murkushe ya hana wannan abun tasiri to amma mutane idan sai rufe sai su yi a mutane su yi abin da suka ga dama ni da mun ba na zo ne in kare muku addinin ku ba me amfanin mulkin da mutum zai bai kare mutane addinin su ba me amfanin mulkin da sarautar da mutum zai bai kare mutane al'adunsu da dabi'unsu na kwarai ba a samu mutane suna lalata unguwa barayi sun yawa yan shaye-shaye ana tsare yan mata yan sace-sacen waya duk unguwa an lalata ta ba security ba aminci yarka bata isa ba budurwa ta fita da magariba matarka bata isa ta tafi asibiti ba sai wani ya bi ta ya latsata kuma ana kallon su suna yin abin da suke yi yayin da Allah ya zo saukar da bala'i sai ya shafi kowa hatta limamin da yake sallar dare yake kuka in bala'in ya zo shi ma sai ya shafe shi masu mulki su kuma su suka fi kowa ai wahala yayin da kasa ta zama ba zaman lafiya to ku auna ku rubuta ku gani da yawa daga cikin abun da yake damun mu a yau wallahi nake gaya muku wasarere da dokokin Allah da ake yi da ko in kula da kiyaye dokar Allah da yin abin da zai fusatar da Allah tabaraka wataala yanzu a tarihi fa malam tauye mudu kawai wata al'umma ce sai da Allah ya hana su ruwa shekaru tauye mudu me tauye mudu ka zo auna shinkafa ka rage me tauye mudu ka zo ainihin auna dawa ka rage me tauye mudu ka bi kaza amma yau ka duba tauye mudu me leda fiwa wata me sai da ruwan fiwa wata ya iya tauye mudu ruwan na Allah ne a rijiya borehole ya tono shi amma Allah sai ga wani fiwa ta dan birit dan karami kamar an jefe ka da shi kowace riba zai ci me sai da shinkafa so yake ya raga me sai da gari so yake raga me injin nika talaka wai ya iya inda zai fasa gindin injin sa yana maka nika ker rabin garin ka yana zubewa ya hada maka ga dusa da gari duka ba muna yi ba in mai noma ne shi ma ka bashi noma sai ya cuce ka wai yau wai a rasa waye mai amana kowa yana tsoron kowa ba wanda kike jin zaka bashi aiki ya maka daidai kowa wai so yake ya samu ya same ka kawai ya ga gabo ne kawai ki fadda kai gidan mai fa zaka je ana alaji alaji na nawa za zuwa kana nan alaji kai kana cin mota samun na 20,000 ashe ya zuba wa wani na 7,300 sai kawai ya dora maka far tana yi 20 sai ya ce alaji zai kaleka kaga kafin ya fara zuba ma bai ce alaji zai kaleka ba amma bayan ya zuba akan na 7,700 ya dora maka duka man da ya zuba ma na 13,000 ya zama kuma zai karbi 20,000 wannan fa shine wai har murna ake ka ai wani ya samu alheri ai wani aikin gidan mai yake yanzu ya fara gini wallahi wani aikin gidan mai yake kaga ya sai sabon lifin babur dan 700,000 ka ai wani yana samu ai kai wani kasuwa tana da akwai ɗan murna lita akwai malam rashin gaskiya a tattare da mutanen mu malam Bereli Sako ba to ba dole mu gamu da bala'i ba ba dole mu gamu da yunwa ba ba dole mu gamu da talauci ba ba dole abinda muka fi karfin sai fi karfin mu ba in kai wasa wallahi alazim gaya maka ko Niger nan in ta samu seti wallahi ba mamaki sai ka hijira ka koma Niger in dai ba wani gyaran Allah muka samu ba dan haka ya kamata mutane su ji tsoron Allah shugabanni ku ji tsoron Allah ku yi mulki na gaskiya ku yi mulki na gaskiya ku ji tausayin talakawa ku taimakawa kananan ma'aikata ku taimaki ku ji kukan masu kuka mutum ya zo rufe idansa kirif ana kuka bai san ana kuka ba babu tausayi babu jin kai to matsalar shine mallan in yunwa ta yi wa mutane yawa in talauci ya yi wa mutane yawa to za a samu ƙarin yan fashi ne da makami da barayi shine damuwar amma in mutane suka samu walwalar arziki ana noma ana kasuwa ana hada-hadar kasuwanci je kaka dawo ana bude shaguna ana abuwa to za ka ga mutane busy suke ba su damu da su je su dauki kayan wani ba amma mutum ya fita yayi zage-zage bai samu ba kuma ya ga makocinsa ya zo da ledodi ya shiga gida ai sai dai ka ji shi a saman kwananka da daddare in ba kai da gaskiya ba Allah ya gyara mana halin wa Aisha radhiyallahu anha qalat qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya wa idha istunfirtum fanfiru muttafaqun alayhi wa ma'anahu la hijrata min makkata li annaha sarat daral isdar islam dana Aisha ita ta ruwaito mana wannan hadisin kuma du tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu hijra bayan fatuhu makka bayan an bude makka to babu wata hijira daga madina zuwa makka ko kuma daga wani gari zuwa makka a da sunan hijira tunda an riga an bude makka wannan daga makka zuwa madina kai afwan daga makka zuwa wani gari babu wannan walakin jihadun waniya sai dai akwai jihadi had duniya ta tashi akwai jihadi kuma akwai niyya Allah yana so ai niyya mai kyau wa idastunfirtum fanfiru idan aka ce ku fito ku zo ku yi wa Allah aiki to ku fito ya ayyuhal ladina amanu malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah fama mata'u al-hayati ad-dunya fi al-akhirati illa qalil idan an ce ku fito ku fito abinda ake nufi kada mutun ya sakaci wajen fitowa ya aikin Allah ya fito ya jihadi ya fito ya taimaki wani abinda ake nufi da jihadi yin wani aiki dan tsayar da kalmar Allah ba wai al-jihadi bisinan kade ba ba jihadi ta takobi kade ba da'awa jihadi ne taimakon talaka jihadi ne ciyarwa ma jihadi ne ko a Hausa ma kana cewa ai wani yana jihadi abinda ake nufi yana kokari wajen taimakon wato mutane wannan hadisin Bukhari ya ruwaito shi da Muslim suka ruwaito shi wannan kuma yana nuna mana da an yi hijira daga Makka an yi ta fita ko annabin ma ai ya fita daga Makka ya je Madina me yasa aka fita daga Makka na Makka anan aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anan aka yanke masa cibi kuma anan ne wato Masjid al-Haram yake amma Makka ta zauna a hannun kafirai ta zauna a hannun makiya Allah lokacin da aka hana manzon Allah sakkat yayi rayuwar da wallahi kiran sallah bai isa yi ba a Makka wannan Makkan da kuke gani an yi lokacin da wallahi musulmi bai isa ya ce Allahu akbar a Makka ba ba isa ba wane mutum gaba ɗaya kafirai sun yi dominate ɗinta an yi lokacin da sai dai su shiga wani lungu su ɓuya su kira sallah su ya su sa da sallah su ya su akwai Shaibu Abi Talib ana ba da labari asira annabi da sahabbai da su sayyidina Hamza da su wayewa sai da suka shekara uku wallahi a tarihi gurin bai kai nan masallacin ba wani lungu ne a Makka haka suka tare da matansu da ƴaƴansu gaba ɗaya shekara uku ba wanda ya isa fita sai dai a boye kasuwa da ake ci ba su isa su fita ba saboda su musulmi ne neman aure ba su isa su je su nemi aure a gari ba, gona su je ba su isa ba, da dabaru da hikimomi suke ciyar da kansu suke a mu'amaloli, saboda musulunci yana da rauni. Ana nan ana cikin wannan yanayi malam, sai ga wata rana kurin sayyidina Umar sai ya je gidan kanwarsa. Ita kanwarsa musulma ce, ta riga shi musulunta. Ka duba wani ikon Allah malam, kanwar sayyidina Umar ta riga shi musulunta, ta aure musulmi, tana garinsa ta tsorata, tace to yau Umar zai zo ya mana ta'addanci. Sai yace da ita, ina Muhammadu? Ta ki ta gaya mai, ina yake? Ki gaya mai inda yake. Yana rataye da takobi. Sai yace to so nake na karbi kalma. Aka gaya masa, yaji ya kwankwasa kofa. A lokacin Annabi suna rufe suna zaune cikin zaman jimami. Dan Allah, matasa masu kishin addini, ku rinka tuna irin waɗannan nasoshi. Ku sani cewa duk abinda za ka yi wa musulunci sai in kana da iko. Idan baka da iko, dole ka haƙura sai lokacin da Allah ya kawo zamanin wannan abu. Kuma ba dole bane ta dalilin ka kai din nan yau sai kalman nan ta ɗaukaka a zamaninka a lokacinka. Ba mamaki ƴaƴanka da jikokinka su za su ci moriyar abin. Kai dai ka faɗa, kai dai ka yi bayani. Amma mu ce mu yanzu sai mun yi, dole sai mun yi maganin kaza, ba a isa a mana kaza ba. A'a, ka duba ƙarfinka, duba mai ka mallaka. Baka da soja, baka da ɗan sanda, baka da bindiga, baka da abinci, baka da ruwa, baka da wuta, baka da kasuwa, baka da ka. Ya za ka je ka taro rikici baka shirya masa ba? Masana yaƙi cewa suke yi, ba a taro rikicin yaƙi sai mutum ya tanadi abincin shekara 100. Dan zai iya yiwuwa a shekara 50 ana yaƙi ba a daina ba. Duk inda aka fara yin yaƙi malam, Allah kadai ya isa yi determining yaushe za a gama yaƙin. Amma yanzu daidai ne mutum kurin saboda kishi ya je ya taro wani rikicin da bai shirya masa ba. In an rufe garin ka, ina za ka samu abincin da za ka ci? Idan aka kashe ma wutar lantarki, ina za ka samu inda za ka yi mu'amala da asibitocinka da abubuwan da suka shafi lantarki? Kana da wutar sola da za ka yi a gidanka? Idan aka daina shigo maka da magani, magani kawai aka daina shigo da shi jihar nan, ya za ka yi? Mutuwa za a yi ta yi. Maganin hawan jini kurin a lokacin corona da na ciwon suga da aka rufe shaguna ba a yi. Allah ya bar wa kansa sanin mutum nawa suka mutu saboda maganin da suke sha ya ƙare. Kawai wani sai ya ce saboda kishin addini, bari ya je ya taro wani rikici wanda bai yi lissafi ba. Ruwa kawai aka daɗe maka ruwa, ina za ka je ka ɗebo shi? Ruwa abin yana buƙatar lissafi. Da haka duk inda ka ga ana yaƙi, ba a san yaushe yaƙin yake ƙarewa ba. Talaka ya sha wahala, ‘yan gudun hijira su gudun hijira, masu kuɗi su tsallaka su koma wasu ƙasashe su gugudu. Da haka kada ku gayyato fitina, kada mutum ya gayyaci fitina, Allah baya son fitina. Sayyidina Umar ya kwankwasa, Annabi ya ce aje a duba waye. Aka leƙa aka ce Umar ne. Aka kasa samun wa zai buɗe goban nan. Manzo Allah da kansa ya ce Hamza. Sayyidina Hamza ya ce je ka buɗe. Sayyidina Hamza ya ja takobinsa ya ce yau idan Umar yana son tsohuwarsa ta yi naƙuda ta sake sabon haifan wani Umar, ya zo ya taɓa mu. Ya tafi da takobinsa da shirin ko Umar ya zo ne zai musu ta'addanci a wurin. Amma fa ina gaya ma da ba dan Annabi ya ce a fita aje a buɗe ba, wallahi ba kowa ya isa tunkari Umar ba malam. Ƙarfinsa ya isa malam, fawa ne da shi na gaske. To amma Annabi ya bada umarni ya ce Hamza, ai akwai taimakon Allah tare da shi, tashi ka je ka buɗe. Ya je ya buɗe ya kimtsa, sai manzo Allah ya ce hadha Umar wa ghurratul islami bayna aynayhi. Ghurratul islam bayna aynayhi, yace ga Umar ya zo, ina ganin fuskarsa, na ga ƙurar musulunci ne a fuskarsa. Wallahi Umar yana zuwa sai ce ya Rasulullah, ji'itu, na zo ne in miƙa wuya ka bani kalmar shahada. A wata riwaya Imam Zahabi ya ce Umar, Annabi ya daka mai tsawa ya ce hatta al'ana ya Umar, har yanzu ya Umar ba za ka musulunta ba? Dama Annabi ya daɗe yana addu'a, Allahumma a'izz hadha ad-din bi ahabbi rajulaini ilayk ko bi ahadi al-umarain, Allah ka karfa wannan addinin ko da Umar ko da Abu Jahl ashe addu'ar annabi ne Allah ya karba kawai Umar yayi kalmar shahada a gaban annabi annabi ne ya bashi kalmar shahada malam kowa sai relax Umar sai duba nan ya duba nan yace wai me ake anan aka ce ai ku kuka hana a shiga gari yace ku tashi mu fita ku tashi mu fita mu tafi ya fita ya ja takobi ya miƙe yace duk wani kafirin da yake jin shi kafiri ne yau a garin Makka ya isa yazo ya tsare mana hanya yasa aka kewaye a gari yace daga yau kuma ya rasulullah na bada dama a kira sallah a saka a kira ai da ƙarfi a garin Makka kowa ya ji shi yasa manzon Allah yake cewa mazilna bamu gushe ba muna cikin kaskanci hatta aslama Umar sai lokacin da Umar ya musulunta Allah ta dalilin musuluntar sayyidina Umar Allah ya bawa musulunci power anan abin da nake so da in ce da kai ana iya samun mutum ɗaya wallahi samun sa jari ne a tafiya akwai mutanen da ya kamata a farauto su a zo a yi tafiya da su ba wai a kore su ba amma wannan mai fiqhud da'awa mai fahimtar da'awa mai gane karatu wanda ya san meye duniya take gudana akwai mutanen da kada ka yadda kai fada da su kai gaba da su alal aqalli a zauna lafiya ko bai shigo cikin ka yana taimakon ka ba to ba kwa fada ba dan komai ba saboda siyasar tafiya barin dakata suna ta nuna mun lokaci yayi abinda na fada na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuman harshe ina neman afuwar Allah wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.